Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma VOA Africa zango na 102.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com masu sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma Amina Bahari Aula ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirin tsakai mai wuya da kallabi amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari
Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya yau Asabar 26 ga watan Oktoba ga labaran duniya mai karanta Ibrahim Kalmasi Garba Sojojin Rasha makare cikin motocin yaki masu silke na kan mamaye arewa maso gabashin Syria sakamakon janyewar da sojojin Amurka suka yi wanda ya kai ga kasancewar sansanonin sojin Amurka kufai wani sa'in ma a wargaje a cewar kafafen yada labaran Rasha je jama'a wasu karin yan sandan sojin Rasha 23 koko 300 da motocin yaki 20 masu silke sun zo kuma ana shirin girke su akan iyakar Syria da Turkiya a matsayin wani bangare na yarjejeniyar da Rasha ta cimma da Turkiya don ta kawo ƙarshen yakin da take yi da dakarun Kurdawa waɗanda kafin nan Amurka ce ke goyon bayan su Amurka ta kasance kawar Kurdawan ta kudda kud cikin ƴan shekarun nan to amma daga ƙarshe ta yi watsi da Kurdawan ma'ana ta bashi su abinda kafafen yada labaran Rasha suka ruwaito mai magana da yawun fadar shugaban Rasha ta Kremlin Dmitry Peskov ke cewa kenan ma'aikatar shari'ar Amurka ta kaddamar da wani bincike irin na manyan laifuka kan musabbabin kafa kwamitin binciken zargin katsalandan din Rasha a zaben shugaban Amurka na shekara ta 2016 a cewar wani mai masaniya kan batun Sabon binciken da aka kaddamar ya biyo bayan nazarin da ma'aikatar shari'a ta yi kan yadda kwamitin binciken musamman na Robert Mueller game da tsoma baki da ake zargin Rasha ta yi a zaben wanda aka kammala a watan Maris na shekarar ya samu asali. Attorney General din Amurka William Barr ne ya bayar da umarnin a yi nazarin tun bayan da ya fara jagorantar ma'aikatar a watan Fabrairu. Yana mai cewa shifa yana da wasu tambayoyi kan dalili da kuma yadda hukumar bincike ta FBI ta kaddamar da wani binciken kuma wanda shi ma ya yi nazarin zargin haɗin baki tsakanin kwamitin yakin neman zaben Trump na shekara ta 2016 da ƙasar Rasha. To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani harin jirgin sama da ake kyautata zaton Amurka ce ta kaddamar ya rutsa da wani sansanin da karun ISIS a yankin Puntland na ƙasar Somalia a cewar mazauna wuraren. Wani ganau wanda ya yi magana da muryar Amurka bisa sharaɗin sakai sunansa ya ce wasu makamai masu linzami kimanin hudu da ake ganin jirgin Amurka mara matuki ne ya cillo sindira kan wani wuri mai cike da tsaunuka jiya Juma'a. Daura da ƙauyen Amira da ke can Lungu mai tazarar kilomita 150 kudu da Bosaso. Har yanzu dai ba a samu cikakken bayani kan ainihin abin da aka auna a harin ba. To sai dai wurin wanda mabuyar mayakan ISIS ne a Somalia ya sha fuskantar har-haren jiragen Amurka a wannan shekarar. Ƙungiyar Tarayyar Turai ta amince cewa buƙatar Burtaniya ta sake tsawaita wa'adin ficewarta daga ƙungiyar mai mambobin ƙasashe 28 dole ne. To amma bata yanke shawara kan tsawon lokacin da za a ƙara ba. Wani jami'in ƙungiyar ta EU da aka saka sunansa ya ce bayan da sauran ƙasashe 27 mambobin ƙungiyar suka yi zama je jama'a Brussels. Kowace ta amince cewa akwai buƙatar a sake tsawaita wa'adin. An yi wannan zaman ne ƙasa da mako guda gabanin cikar wa'adin da aka tsayar a baya na ranar 31 ga watan Oktoba. Kasashen Russia da China da Pakistan sun yi kiran da a gaggauta komawa kan teburin shawara tsakanin Amurka da Taliban don a cimma yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin da ake yi a Afghanistan. Kwatsam shugaba Donald Trump a farkon watan Satumba ya dakatar da tattaunawar da Amurka ta shafe shekara guda tana yi da Taliban bayan da wasu jerin munanan har-haren da 'yan Taliban din suka kai a Kabul babban birnin kasar ta Afghanistan. Ya yi sanadin mutuwar wani sojan Amurka baya ga wasu sauran barna.
Kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kadan zamu maimaita muku shirin tsakai mai wuya amma bari ku fara da jin maimaitin shirin kallabi tukuna.
Assalamu alaikum barkanku da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da Hajiya Khadija Kasim. A makon da ya gabata ta yi bayani akan irin gwagwarmayar da ta fuskanta wajen kula da iyali da kuma hidimar aikin banki. A cikin shirin mu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar. Ga tambaya ta gaba da nayi mata. To yanzu Hajiya, wace shawara zaki ba matan da ke sauraron ki yanzu haka?
Alhamdulillah yana da kyau mata su rungumi sana'a. Akwai sana'o'i da yawa da mata za su iya yi ko da suna cikin gidajensu ne. Wasu za ki ga yanzu inda ana koyar da mata yawanci dabaru daban-daban na sarrafa abubuwa na gargajiya. Yanzu an koya musu inda za su tsaftace shi su kuma sa shi a guri mai tsafta kuma har da tanadi da za su yi na ƙara mishi rayuwa za mu ce inda Turawa suke kira shelf life ko ba haka ba. To kuma akwai sana'o'i daban-daban da mata za su yi suna daga cikin gidajensu ma ba su tsaftace waje ba tunda wasu mazaje ba ta san matan su sun ya fita. Wa'anda kuma suka bar matan su sun suka fita je su koyi ko kulki ne ko saka ne ko abubuwa da yawa. Abin da muke so in ba mata shawara shine duk abin da kike yi aiki kike yi sana'a kike yi to fa lallan ne idan kina so ki ci gaba akan abubuwan nan da kike yi to sai kin fara tanadi. Tanadin nan kuma yana farawa daga ajiya ne.
To
idan kika samu riba ana so riban nan a kasa shi kashi uku. Kashi ɗaya shi ne albashin ki. Don yawanci za ki ga ko masu aiki muke aiki da kashe kuɗi kan cewa mu ma ɗin nan da muke aiki ya kamata mu biya kanmu albashi ba.
To
kashi ɗin nan shi ne albashin ki. Ina magana daga riba da uwar kuɗi. Kashi na biyu shi ne za ki ajiye shi wannan tanadi kuma muna so mata su ringa ajiya a bankuna saboda kada ka je ka taɓa kuɗin da wuri. Kashi na uku ana mai da shi cikin uwar kuɗi da ake sana'a da shi haka. Dabarin shi ne in kika mayar da kashi ɗaya na riba cikin asalin uwar kuɗin sana'ar
eh
cikin da sun fara ina wace nan yana fadaka yana fadaka yana fadaka shi kuma wannan da kika aje kika ce albashin ki kenan ko
eh
daga cikin shi ba ki yi wasu abubuwa da za su faru shi ayen na kuma da aka aje to shi ne na ranan da kila wani abu zai tafi yawwa to in kuma wani abin bai taso ba sai da shi ma wani ajiya ne na musamman yana karuwa sai kuma ki fara tunani ke kuɗin nan ya taru ne zan yi wani bukata nake da shi da zan yi to yawanci sai ki dai kila ma wasu za su ce a'a kila kuɗin makarantar yara zan biya da shi a'a wasu su ce a'a yanzu dai ba kuɗin makarantar yara ba wannan ajiya na musamman zan ci wani abu in sake ajiyewa ko da gobe wani abu zai faru to da haka ake girma in kuma a'a sun san ma wannan ajiyan kila wani dama zai taso na kan harkan kasuwancin nan naki suna so a'a za ki yi ma freezer ne a'a za ki yi wani injin ne da yake kina wannan ajiyan a banki kinga in kika taso kina neman banki ta taimaka miki to kinga dama kina da wani ajiyan ya sa muke so aje abinci yanzu banki fa ya zama sauki yanzu kace da gidan ka ne wala babban tanaji da babban banki ke yi din nan yanzu akwai agent ina na ko ta ina da za ka iya zuwa ka same su ma su buɗe maka account a kowane banki bankuna ne na al'umma da ake kira microfinance za ka iya zuwa ta wajen agent da suke ƙauyukan na ko kuma wanda ma suke fitowa ranar kasuwa sai a buɗe maka account na ajiyanka
wannan haka yake to masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauki da ƙarshen wannan hirar a madadin babbar baƙuwar tamu Hajiya Khadija Kasim da kuma Miss Julie Gresham da ta taya ni haɗa shirin ni Maryam Daura daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Al-Qur'ani ya tabbatar shi a cikinsa. Akalla ayoyi guda biyu sun tabbatar cewa Qur'ani babu dadi babu ragi a cikinsa. Sai wani yazo yace Al-Qur'anin nan an yi kare-kare da yawa, an yi rage-rage da yawa.
Batun muta ni abin da nake kokarin ce shine yanda suke cewa muta din kanta shi a tayar da muta. A malaman Ahlus Sunna ma akwai wanda suka yarda da muta.
Kamar su waye?
Kamar Imam Malik. Babu wanda ya sai ce maka annabi ya hana muta komin karatunsa komin iliminsa.
Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Wushin me bambancin yan Shi'a da sauran mabiya wasu mazhabobi na musulunci idan ana maganar yawan limamai ko kuma sahabbai. Gaskiya ne Imam Malik ya yarda da kidar auren mutu'a. Me matsayin yan Shi'a ma akan Sayyida Aisha? Sannan ina gaskiyar zargin da jigogin izala suke wa yan Shi'a na cewa sun nema ko kuma suna neman su canja fasalin Alkur'ani shi kansa mai sarki. Duk wannan suna cikin batutuwan da in Allah ya dama muna so mu taba su a cikin shirin yau da zamu kawo muku na ci gaban muhawarar da ta gudana a zamanin nan musamman da muka shirya kwanakin baya a babban ofishin gidan rediyo na nan muryar Amurka da ke birnin Abuja na tarayyar Najeriya inda muka samu wakilcin wakilan ita Shi'a dam da izala da Tijaniya haɗe da wakilan yan sanda kristoci matasa da mata da sauransu. Jumlar mutane goma suka wakilci sassa daban-daban a wannan zaman da muka yi kuma sun haɗa da Muhammad Ibrahim Gamawa da ya wakilci ita kungiyar Shi'a din fannin IMN da kuma da Kutafi Sa'id na cibiyar Haidar Shi'a Center da ke Kano da Professor Umar Labdo da ya wakilci kungiyar Izala da Yahya Al-Qasim na Tijaniya da Pastor Aminci Abu na Kristoci akwai kuma Rahama Abdulmajid da ke wakiltar mata ga su Jafar Jafar masu wakiltar kafofin watsa labarai akwai da Kuta Abubakar Umar Kyari mai fasali ko fashin baki kan harkokin siyasa daga Jami'ar Abuja akwai kuma Comrade Aliyu Aziri masanin harkokin tsaro da kuma wani jami'in yan sanda wanda ya ce shi ba bashi ne magana ba dan haka bai ce komai ba to a shirin mu na farko in kasa waje shi wanda ya gabata ranar Talata da wuce ba shakka kaje da muka fayyace ma'anar shi'a da wasu daga cikin manufofinta da kuma musamman irin kallon da suke wa juna tsakaninta da izala. To yau zamu tashi ne daga inda Alkasim Mahaya mai wakiltar kungiyar Tijaniya shi ma zai ga mana irin fahimtar su game da ita shi'a din da alƙiblulinta da kuma musamman manufofinta a cikin Najeriya.
Ga tarihin Najeriya abban da suka faru da yawa ya gwada wasu ababuwa na rishin zaman lafiya da wasu ababuwa da suka kawo da bangaren shi'a.
Amma sai ku Tijaniya ne ya fi damu da wannan
shi'a. A matsayin mu akwai ababuwa da yawa wanda yake inda wurin ga mahalli ne da littattafan shi'a suka zo. Idan za mu magana shi'a sai magana da manyan littattafan su da manyan jagogori suka nuna. Ba ma kawai hujja da shugabannin Najeriya ba. Abin da yazo cikin littattafan su wanda suka yadda da su wanda yake mu ahlus sunna wal jamaa wasu ba mai yadda da su ba. Amma abu mafi girma shine maganar shugabanci. Maganar shugabanci duk wani wanda ya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabi ne shiryayye ne fisha gabanin da ake magana duk wani mutumin da yake fanto da halin annabi sallallahu alaihi wasallam yake tarbiyyar al'umma zuwa ga halin kirki ga sunna ga karanta wa annabi shi ma jagora ne ke samu a mazhabin Hamad Shehu Ahmad Tijani ya zama babban jagora jinin annabi kuma jagoran manzo Allah wanda yake da almajirai miliyoyi da ganin halayen su da dabi'un su yo Najeriya idan ka kalli gidajen ilimi da ka cire gidajen gabaɗaya ba Qur'ani a Najeriya da ka cire gidajen yo ba hadisi yoyin kace kana bidan malaman hadisi kaga kana magana irin su Maulana Sheikh Sharif Ibrahim Saleh irin su Shehu Dahir Usman Bauchi to duk wa'annan tarbiya ana gana dadin icce ne daga ɗiyan iccen to wannan shine tarbiya ta Tijaniya kuma ta Shehu Tijani
to Muhammad Ibrahim zan saki mu dawo don kadan duk abubuwan da ake magana game da kai ne ko game da ku ne daga cikin duk abubuwan da kaje wani martani zaka mai ka dauki abubuwan da kaje daga ɗan
uwan na ji maganganun Professor Labdo dama kuma na san shi ban san shi a ɗaya bayan ɗaya baka amma na san in ana faɗan wanda yake mashi'a kage a duniya ma yana ta cikin su ɗaya kenan na biyu ba mu kira Abubakar ko Umar azzalimi ko kafiri ba muna da mutane masu suna Abubakar in kwa naga an haife ni ina da babana samun sunan wani mutum sai naga kafiri ne dole in canza suna yanzu a cikin ƴan shi'a ko da shugaban shi'a na garin nan sunansa Abubakar bai kuma canza sunansa ba saboda haka batun kuma ko abinda kake faɗa wai wani ya ga wani halifa ya zalunci ko a tsakanin su ana faɗan haka sai dai in karatun naka ne kawai bai nisa ba amma akwai ahlus sunnan da ya soki wani sahabi akwai sahabin da ya kace wani sahabi akwai wani sahabin da ya tsine wani sahabi wannan dubba batu ne kawai kara dora shi akan shi'a dai kenan sannan shi malam batun muta ne abinda nake kokarin ce shine yanda suke cewa muta din kanta shi'a ta yadda da muta a malaman ahlus sunna ma akwai wanda suka yarda da muta kamar Imam Malik ayi bincike mai yawa amma mu abinda muke fada da shi cewa muna bada aran matan mu in muna tattaki muna muta har wani malamin sa yace an samu condom kondo ya kuma fada kuma duniya ta ji bai kuma jin kunyan ƙarya ya fadi wayannan maganganu yace an samu shi'a da kondo wannan malamin sa shine malamin sa na Jos wannan batun muta wani abu ne su ma iyakaci abinda za su ce maka su ce an yi muta zamanin annabi wani halifa ya hana babu wanda ya ce maka annabi ya hana muta komin karatun sa komin ilimin sa sannan mun koma wajen shi malam na Tijaniya sai mu ce to inda shi ma kuma zai duba don shi muna da alaka da su alaka kuma mai karfin gaske sannan kuma a yi hankali ba kowane littafi ba ne da an zo an sa masa stampin shi'a ya zama na shi'a ba malamin nan na iya rubuta littafi ya ce na shi'a ne ko kuma abubuwan da yake gani na san wani malami cikakke ni na izala ni na kai izala garinmu ni ne farkon limamin garinmu gamawa tayu kuma ni na fi malam Labdo sanin malam Abubakar Gumi domin shi ya tura ni Lagos ina karantarwa shi ya da da sojoji kamar su jana AB mamma ina tafsiri gidan su ada so saboda abin nan na
abin kace ba me yasa kake jin wayannan kungiyoyi suke da tare da alaka da duniya
ko rashin sani tunda mu duka mu'allis sunna ne ada kamar shi wannan ba Allah akwai abubuwa da dama da bai sani ba a game da mu don ina ganin tambayoyin da ake masa a radio ko kuma talabijin nasu sai in sha mamaki batun bambanci a wajen halifanci tun a zamanin sahabban kansu akwai waɗanda ba su yarda da jagorancin waɗansu halife ba haka ne malam ko ba haka ba akwai waɗanda suka yi tawaye su aka san dalilan da aka ba su aka ce dalilin da yasa suka yi tawaye kenan ba mu kaɗai ba ne duk abin nan da kaga muke yi
ko kuma kaji na taba jin kaman ko shi mallam labdo ne ko wani ya ce muna kiran matar annabi kaza yana siffanta ta da wani abin ni bazan iya fada ba wai ya zubillah su suka fada gaba gadi su ce ai shi'a sun ce matar annabi Aisha tayi kaza wanda kuma ni abin da yake bani mamaki duk wanda ya fada kuma bai san shi'a ba sukan kawo aya a cikin suratul nur da Allah barin ka da sauna suna cewa wai Aisha an tafi an barta a wajen yaki ta dawo za ta dauki sarkanta sai akai kaza to mu wannan abu bai inganta a wajen yan shi'a ba sabida haka mu ba za mu iya cewa matar annabi tana fasikanci ba ko mu a wajen mu duk wanda ya zargi matar annabi da irin wannan abubuwan ya riga ya fita daga cikin musulunci amma muna jin malaman suna ta fada wannan kuma dai kamar abin da na fada mafi yawan masu fadan maganganu akan shi'a ba su san shi'a ba saci fadi kawai suke fada masha
Allah da gangan na bar su Jafar Jafar da su Hajiya kun sai mun gama da kungiyoyin sunan na addinin duk na samu nan muzo a professor Labda akwai abin da zaka mai da mutane kan abin da ya fada
to da farko dai wato mutu'a Imam Malik bai da ra'ayin cewa mutu'a halacci na dai kenan na biyu kuma cewa wani halifa ne watakila yana nufin Umar bin Khattab Allah ya kara masa yarda cewa wai shine ya haramta mutu'a bayan zamanin manzon Allah ana yin ta kuma shi manzon Allah bai haramta ba wannan shi ma ba gaskiya bane domin akwai hadisi cikin Bukhari da Muslim wanda ya tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta mutu'a a shekarar da aka yi yakin Tabuk kuma abin sha'awa shine Ali bin Abi Talib Allah ya kara masa yarda shine ya hakaito wannan shine ya karbo wannan ruwaya sai kuma batun da yake na cewa ni ina daga cikin manyan masu yiwa shi'a kage wanda wannan reshe ne na maganar su da ya cewa duk abin da ake ji dangane da shi'a ba daga bakin su bane daga bakin makiyan su ne to wannan shi ma ina ganin ya kamata ya gyara wannan magana domin ya yi adalci ni akalla na yi shekara 20 ina rubutu ina magana akan shi'a kuma duk wanda yake karanta tafai na san ina da wani tsari na musamman da nake bi ina dogara 100% akan littattafan malaman shi'a na da na yanzu wajen bayanin ra'ayin shi'a da aqidar shi'a da hukunce-hukuncen shi'a saboda haka abubuwan da ake dangana wa shi'a abubuwa ne wanda ake karantawa daga littattafan malaman su kuma abubuwan da ake gani kuma da gare su suna faruwa akan tituna na biranen kasar nan wannan kuma baya bukata faɗi domin duk mai ido yana gani
ni abin da nake son tambaye ku dukan kungiyoyin nan an ce na musulmi ne so nake son daga ku shugabannin kungiyoyin musulunci kuna da wani matsala da yadda kuke gudanar da ita kanta shikashikan musulunci nan guda biyar a tsakanin ku
wato idan aka yi magana shikashikan musulunci wanda na san kowa ya san su mafi muhimmanci a ciki shine shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wanda kuma wannan shine harsashi wanda ake dora raguwar ginin musulunci akai to sabanin ba wai a sallah da azumi da haji bane muna yi suna yi sabanin a harsashin ne kalmar la ilaha illallah idan mutun ya fade ta sannan ya fadi wani abu wanda ya warware ta tana ina kamar misali maganar alqur'ani wanda ya gama magana yanzu shine bayani zan maka abin da ya warware Al-Qur'ani ya tabbatar shi a cikin sa akalla ayoyi guda biyu sun tabbatar cewa Qur'ani babu dadi babu ragi a cikin sa sannan nabiyu ubangiji yayi magana dangane da Al-Qur'ani yace la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi sai wani yazo yace Al-Qur'anin nan an yi kare-kare da yawa an yi rage-rage da yawa wani yazo ya rubuta littafi sukutun da guda wanda ya kawo ruwaya 2000 wace duk take tabbatar da cewa Qur'ani akwai ƙari a ciki akwai ragi a ciki dan shi'a ne malamin shi'a ne at-Tabarsi ake ce mishi shine laqabin sa da ya shahara shi shi wannan littafi nasa shine Faslul Khitab fi ithbat tahrif kitab Rabbil Arbab wannan shine cikakken sunan littafin Faslul Khitab saboda kaga wanda yace Al-Qur'ani akwai ragi a ciki bayan Allah yace zai kiyaye shi ko kuma yace alqur'ani akwai rigi da kari a ciki bayan Allah yace la yatihi albatilu to kaga akalla wannan ayoyin guda biyu ya karanta su in ko ka karanta aya ko daya ce alqur'ani to sauran qur'ani ma gaba daya ka karanta shi
to an gaishe ku malamai mun gode kwarai da gaske amma kun gobin Allah ya kai mu zamu je da wannan kungiyoyi din da suka bambanta wajen gudanar da tarukan su na muzahara domin shi'a ta ce ai ba su kadai suke toshe hanyoyi ba izala da tijaniya ma suna yi idan suna nasu gangami sanan Rahma Abdulmajid ta ce tana da misalai da yawa da za ta zo da su domin ta dune da ake gallazawa mata a hannun su 'yan shi'a din dai kafin mu tafi muna son mu gode wa su dukkan wakilan kungiyoyin nan da suka halarci wannan zama na Abuja da kuma da ma'aikatan mu nan ofishin BIO da ke Abuja din da suka hana ido bacci domin tabbatar da nasarar wannan zama din musamman Nasiru Adamul Hikaya da ya gayyato jama'a da kuma Benjamin Gawan da ya dauki bayanan ta kamararsa da kuma sauti a madadin su duka ne Ali Mustafa Sakuta a nan sashen Hausa murya Amurka Washington DC mun ba ku lafiya
Dalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su Amina Buhari a wani ce ke cewa a wani lafiya